الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديا تتبت الله تبارك وتعالى ددك وندنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi a yau muna biyar ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 6 ga watan 2 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kamar yadda ƴan uwa kuka saurara muna dai cikin watan Rajab ɗini daga cikin watanni hudu masu alfarma agun Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan alfarma da waɗannan watanni hudu suke da ita Allah ya ba su ita ne tun a ran da ya halicci sammai da kasai kamar yadda yake fada a cikin suratul tauba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum waɗannan hudu waɗanda suke masu alfarma daga cikin watanni 12 tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana su ya faɗa a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa thalathun mutawaliyatu uku manzon Allah yace suna bibiyar juna a jira suke Zulqa'da Zulhijja al-Muharram sai yake cewa wa Rajab mudar baina Jumada wa Sha'ban da Rajab wanda yana tsakanin watan Jumada al-akhira da watan Sha'ban watan da muke ciki kenan to amma a shar'ance babu wata ibada ta musamman azumi ko nafila da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake banta da wannan wata don haka maganar azumin tsafi wannan mai dashi gefe kwata kwata ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace kuma ai abun ma in kai amfani da hankalinka ai ya saba ma hankali dattijo da Allah ya masa rangume ne yin azumi a ce kuma yana da wani azumi nashi na daban wanda duk abin da yazo na shari'a ba bambanci tsakanin namiji da mace da yaro da babba sai abin da shari'a ta bambanta to amma a dauki wata ibada a ce azumin tsofaffi to dan haka a shar'ance a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsahi ba su da wani azumi na musamman dan haka duk hadisin da yazo game da fadula ta wannan wata watan Rajab imma hadisi mawdu'i hadisi na ƙarya wanda aka kirkira aka danganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisi dha'ifun jiddan kamar yadda al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman ya tattaro dukkan hadisan da suka zo akan fadula ta watan Rajab babu jide da hadisi ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida kwa jumhurin malaman hadisi sun tabbatar da hadisi dha'ifi ba hujja bane a cikin addini hujja a cikin addini nasi na alqur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'i na malamai ko kuma kiyasi in ya cika sharuɗan sa an gane ko to dan haka anan sai iya abinda ka saba yi na azumi yau da gobe wanda ya tabbata a sunna wannan zaka ci gaba da yin ibadarka azumin litinin da alhamis ko azumin kwanukan hasken wata 13 14 15 ko kuma azumi irin na Annabi Dawud yau kai gobe ka huta jibi kai gata ka huta wannan zaka ci gaba da ibadarka amma da sunan azumin watan Rajab to wannan wuce makadi da rawa ne shiga gaban Allah ni da manzansa ubangiji ta'ala ko ya haramta mana haka ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi dan haka Allah bai shar'anta mana azumin watan Rajab ko kuma da sunan cewa azumin tsofaffi kamar yadda ake fada wannan bai zo ba a shar'anci watan da ake buƙatar mutun ya yawaita azumi shine watan da zai kama nan gaba watan Sha'ban kamar yadda Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda take fada take cewa ban taba ganin wani wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikin sa sama da watan Sha'ban tace in ya dau azumi a cikin watan Sha'ban tace wallahi har sai mun yi zaton cewa zai sadar da shi da watan Ramadan ba tare da yayinki ba kuma an masa tambaya a cikin hadisi sahihi ya rasulullahi menene sababin abin da kake yawaita azumi a cikin watan Sha'ban yace domin watan Sha'ban wata ne wanda ake bujiro da ayyukan bayi gun ubangiji subhanahu wataala manzon Allah yace don haka ina fatan azu da ayyuka na halin ina azumi don haka yake yawaita azumi a cikin watan Sha'ban don haka wannan dai ita ce fadakarwar mu babu wata ibada ta musamman azumi ko wasu nafilfili da zaka ji wasu malamai suna tallar su a kafafan sadarwa ko a cikin irin wannan yanar gizo na cewa wanda yayi azumin wato alhamis da juma'a da asabar kwanuka uku na farkon Rajab za a bashi ibadar shekara 900 wata taguwa za ta dauke shi a ranar kiyama ba za ta taka burki da shi face gidan aljanna da sauransu haka dai zaka ji ana tallar irin waɗannan hadisai rubabbu wanda kwata-kwata ba su da asali a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin wato shine kitabul umuril manhiya anha littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'amuran da aka yi hani game da aikata su kuma darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wataala da manzansa na hani game da cutar da muminai laifi ne wanda yake mai girma babu abin da zai kankare ma bawa wannan laifi face kyautata tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wataala cutar da muminai yana kasancewa ta fuskar fada ko aiki duk abin da ka san in ka fada akwai cutar da ƴan uwanka muminai ko kuma duk abin da ka san in ka aikata akwai cutar da ƴan uwanka muminai akwai kuntata musu to wannan haramu ne kamar yadda malam ya zo da fadar Allah subhanahu wataala wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wannan aya ita ce nassin dake tabbatar da haramcin cutar da muminai ta fuskar fada ko aiki sanan malam ya zo mana da hadisi na farko a baban hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-muslim wato muslimi na hakika man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda jama'a ta muslimi mazan su da matan su suka kubuta game da halshen sa baya yi musu ƙarya baya yin annamimanci game da ƴan uwansa muslimi baya yin radar su duk wani abu wanda yake na cutarwa da halshi baya yi wa yadihi kuma sun kubuta game da hannunsa ma'ana baya zaluntar su wannan shine musulmi na hakika kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kaga duk kai ka wanda muke duk fatan da muke musuluncin mu ya tabbata ya gasgata abun ubangijin mu subhanahu wataala to ba yadda za a yi a matsayin ka na musulmi musuluncin ka ya gasgata sai in ɗan uwanka musulmi sun kubuta game da harshenka sun kubuta game da hannunka baka cutar da su ta fuskar fada ko aiki sai yace wal muhajir me hijira na hakika manzon Allah yace man hajira mana handahu anhu shine mutumin da ya kaurace ma duk abin da Allah ya yi hali wannan kenan shine ma'anar hijira a dunkule kamar yadda bayani ya gabata domin hijira tana da ma'ana biyu akwai alma'ana al'am akwai alma'ana al-khas ma'ana gamammiya game da hijira shine kaurace ma duk abin da Allah ya yi hali ma'anar ta kebantacciya mufaraqatu daril kufri ila daril islam khawfal fitna rabuwa da gari na kafirci zuwa gari na musulunci dan tsoron fitina da tsangwama a cikin addini duk mutumin da baya iya bayyanar da addinin shi a kasar da yake raye to baya halatta ya ci gaba da zama a wannan kasa yin hijira gare shi ya zama wajibi yaje inda zai saki ya samu gudanar da addinin shi kamar yadda ya dace idan yake yin hijira ya ci gaba da zama a wannan gari wanda baya iya bayyanar da addinin shi aikin sa na farilla ko na nafila Allah baya karba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi sanan hadisi na biyu a baban hadisin wato Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yuzahzaha anin nari duk mutumin da yake so a gobe kiyama a nisan tashi gabarin wutar jahannama wa yudkhala aljanna a shigar da shi aljanna kai tsaye manzon Allah yace falata'atihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to yayi kokarin mutuwarsa ta cin masa halin yana mai kyautata imani da Allah subhanahu wataala yana mai imani da yinin karshe shine yinin alkiyama an gane ko duk mu'minin da yake so a gobe kiyama Allah ya datar da shi da gidan aljanna a tsiratar da shi game da gabarin gidan wuta to yayi kokarin mutuwa ta cin masa yana mai imani da Allah subhanahu wataala yana mai imani da yinin alkiyama don haka wannan yana tabbatar mana wajibi ne mu'mini a kullun ya ringa bibiyar wato imanin sa ya ringa jaddada shi ta hanyar yadda imanin sa zai bunƙasa ya karu ya inganta ya kawo tunanin makomar sa lahira ya tsayar da shi tsakanin idanunsa to duk mutumin da mutuwa ta cin masa akan wannan hali akan wannan yanayi alƙawali wanda Allah subhanahu wataala ya daukan ma kansa a harshen manzansa to Allah zai nisanta shi gabar mutar jahannama kuma za a shigar da shi aljanna wanda wannan shine babban rabo wanda babu wani rabo sama da shi duk wanda ya dace da irin wannan rabo to ya cin ma gurinsa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratu ali imran fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur sanan manzo Allah sai ya ce wali ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi yazo ma jama'a da abin da yake so su jama'ar su zo masa ma'ana ya aikata ma jama'a abin da yake son jama'a su aikata masa kaga kana son jama'a su kyautata maka to kai ma kyautata musu baka son jama'a su musguna maka su ringa cutar da kai to kai ma karka cutar da jama'a domin Allah ya faɗa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha kenan yadda baka so a cutar da kai a musguna maka to kai ma karka cutar da jama'a karka musguna musu yadda kake son jama'a su ringa kyautata maka ta fuskar fada da aiki to kai ma ka ringa kyautata musu al-jazaa'u min jinsil amal yadda kai haka za a sa kyauta maka za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له تؤرد الأعمال في كل يوم خميس واثنين. وذكر نحوه. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, wato nahani game da attabagu, wato shine kiyayya da juna. An gane ko? Ka ki dan uwanka musulmi shi ma ya ringa kinka, wannan haramu ne. Sai ya ce wattaqaqu, wato da yanke alaka da juna, ka zamanto kwata-kwata ba wani dan uwanka musulmi ka ce kai ka yanke alaka da shi, ko magana ba za ta hada ka da shi, daga yau kai da shi cewa kun yanke. Wattadabur, wato da yi ma juna baikon baya. Me ake nihi baikon baya? Kowa ya juya ma dan uwansa baya, ma'ana a kulla gaba da kiyayya. To dukkan waɗannan abubuwa uku da malam yazo da su, shari'a ta yi hani muminai su ringa kiyayya da juna, muminai haramun ne su yanke alaka da junansu, haramun ne kuma muminai su ba junansu baya ya zamanto kana gaba da dan uwanka. Shi lafazin attabagub an ciro shi ne daga albugub. Idan aka ce albugub shi ne shiddatul karahiyya, tsananin kin abu da kyamarsa. Ita ko kyama ba ta kasancewa sai a zuciya, mahallinta shi ne zuciya. Haramun ne mumini ya ringa kin dan uwansa mumini. A saboda me za ka ringa kiyayya da dan uwanka, wanda wannan ƴan uwantaka da take tsakaninka ita ce ko ƴan uwantaka ta hakika? Ƴan uwantaka ta addini tafi ƴan uwantaka ta jini matukar. Ƴan uwantaka ta jini ba ta haɗu da addini ba. Kamar yadda ɗan uwanka wanda yake na danganta ba za ka hura masa karan tsana ka ringa kiyayya da shi, to haka ɗan uwanka musulmi haramun ne ka ringa kiyayya da shi. Saboda asali game da muminai shine kaunar juna da tausaya ma juna da taimaka ma juna, wannan shine asali game da muminai. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa masalul mu'minina fi tawadduhum wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. Manzon Allah yace misalin muminai a wajen yadda suke kaunar juna, da yadda suke tausaya ma juna, da yadda suke tafsasa ma junansu. Manzon Allah yace tamkar gangan jiki ne daya daya. Idan wata gaba ba ta da lafiya, to wannan gaba da ba ta da lafiya sai ta yi kiran sauran gabbai game da masassara da rashin bacci. Allah ya kiyaye kaddar cewa ciwo ne mutun yaji a wannan dan yatsa radadin wannan ciwo bai takaita ba akan wannan yar yatsar gaba ɗaya sai ya hada gangan jikinsa ko ina idan masassara ta zuwo a sababin wannan rauni da yayi a dan yatsa masassara ba za ta takaita ba akan yatsar kadai za ta hada jikinsa gaba ɗaya idan a sababin radadin wannan rauni da yayi a dan yatsa ya rashi bacci ba yatsar kadai bace za ta rashi bacci gaba ɗayan gangan jikin shi zai rashi bacci to haka mumini an gane ko ga ɗan uwan shi mumine tamkar gangan jiki ne daya daya duk abin da ya samu ɗan uwanka mumine na farin ciki da murna to kai ya sama dole ka taya su murna ka yi musu addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya dawwamar musu da wannan ni'ima duk abin da ya samu ɗan uwanka mumini na rashin daɗi to ka tabbata kai ya sama dole ka je ka jajanta masa kuma ka yi famar taimaka masa domin fita daga cikin wannan matsala kuma ka yi ta yi masa addu'ar Allah ya yi masa wannan tsanani da ya same shi to don haka wato baya halatta mumini ya kyamaci dan uwansa mumini kyama wadda take kwata-kwata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana kiyayya da shi da kyamarsa shi ne kafiri kafiri ko mun kusacinka da shi ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce baya halatta ka kaunace su haramun ne mumini ya kyamaci kafiri ko mun kusacinsa da shi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum wannan aya tana tabbatar mana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana kin shi da kyamar shi shine wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko mun kusace shi da mu amma mumini haramun ne mu kyamace shi kyama haka kawai mutlaqan za mu iya kyamatar ƴan uwanmu muminai a sababin keta doka ta shari'a in ya zamanto dan uwanka mumini mai saban Allah ne zaka kyamace shi gwalgwadan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da yake an gane ko kana son shi kana kaunar shi a matsayin shi na dan uwanka mumini kuma kana kyamar shi akan wato keta dokoki na shari'a da yake wani yakan iya ce wato yaya za a yi so da ki wato su hadu a zuciya tare da cewa kishiyar juna ne kamar yadda wuta da ruwa ba sa haduwa a cikin tasa daya to so da ki yana iya haduwa a lokaci guda kamar yadda malamai suka yi misali marar lafiya yakan dauki kwayoyin magani ya hada yana son wannan magani domin waraka lafiya yake nema amma saboda hamami da warin wannan magani kuma yana kyamar magani haka zai daure ya sha domin yana fatan ya samu lafiya kuma yana kyamar maganin kaga so da ki sun hadu a lokaci guda to haka dan uwanka ne mumini kana son shi kana kaunar shi kuma kana kyamar shi a sababin wannan aiki da ya aikata wanda bai dace ba a shar'ance wannan so da kake mishi a matsayin shi na dan uwanka mumini shine zai kai ka zuwa yi masa galgadi da nasiha domin ya gyara ayyukansa an gane ko domin ya gyara kenan halayensa don haka kenan kaurace masa kwata-kwata wannan baya halatta sai dai in ka tabbata kauracewar za ta yi amfani in ka tabbata kauracewar za ta yi amfani sallama ma kana iya daina yi masa domin ya gane kuskurensa ya dawo kan layi madaidaici kamar yadda mutum uku waɗanda suka zauna ba tare da wani uzuri suka ƙi halartar yakin Tabuka Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya saka musu takunkumi daga cikin takunkumin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a daina yi musu sallama wanda har sai da aka kai kwana 50 washegarin cikon kwana 50 Ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa ya karɓi tubansu kamar yadda ya kissanta mana kissar a cikin suratul tauba to shi kuma ma'anar wato attaqabu shine ma'ana yanki alaka tsakaninka da dan uwanka mu'min kace kwata kwata tsakaninka da shi daga yau ko magana babu ko sallama kace kai da wani ka kare kace kuma daga yau ni bana ziyarar shi in je gun shi ni na yanke da shi to wannan baya halatta haramun ne koda ya kasance shi wannan dan uwan naka mai sakon Allah ne to baya halatta ka yanke alaka kwata kwata da shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni cewa makwabci in dai makwabci ne manzon Allah ya ce mu kyautata masa mu karrama shi to makwabci anan koda mai sakon Allah ne to yana da haƙƙi na makwabtaka naka karrama shi kamar yadda yake faɗa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu to dan haka kasancewar ka ce ka yanke alaka da dan uwanka musulmi koda cewa yana da wasu ayyuka na sakon Allah to baya halatta haramun ne naka yanke alaka kwata kwata da shi sannan gaba ta uku malam yace wattadabur wato shine ba juna baya kenan ma'ana gaba da juna shi ma wannan kwata kwata baya halatta ya zaman tu mu'minai suna gaba da juna zamu iske a cikin hadisin da malam ya zo da shi a karkashin baban hadisin da yake bayyana mana iya gulgudan gabar da take halatta to shine anan malam sai zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul hujurat ubangiji ta'ala ke cewa inna malal mu'minuna ikhwa kusan da cewa kadai su mu'minai wato yan uwan juna ne innama a ka'ida ta larabci kamar yadda malaman luga suke fada tufidul hasr an gane ku sigatun min siyagil hasr tusbitul mazkura ba'daha wa tanfi ma adahu siga ce daga cikin sigogi na takaita zance an gane ko wanda kasancewar iya abinda take tabbatarwa shine abinda aka ambata bayan ta kuma duk abinda ba shi ba ta kore shi kaga anan cayi innamal mu'minuna kusan da cewa kadai su mu'minai ikhwatul yan uwan juna ne shi ko lamarin yan uwan juna kamar yadda yake asali a shar'ance shine sadar da ziyarar juna da kaunar juna da kuma taimaka ma juna wannan shine asali game da yan uwa in dai aka ce wani dan uwanka ne to asali shine sadar da zumunta da ziyarar juna da tausaya ma juna da taimaka ma juna da kaunar juna to anan Allah ya ce mu'minai yan uwan juna ne kenan kaga idan muka kalli wannan aya iya abinda Allah subhanahu wataala ya gina mu akan shi mu jama'a ta mu'minai kaunar juna da tausayin juna da taimaka ma juna da sadar da zumunta sadar da juna wannan shine asali game da mu'minai dan haka duk wani abu wanda yake ne yanke alaka da juna da kiyayya da juna da wannan da ba juna baya wannan ba dabi'ar mu bace kuma ba al'adar mu bace mu da Allah subhanahu wataala ya mana wannan babbar kyauta shine imani da shi imani da manzanninsa kenan yan uwan juna ne mu mu'minai tsintsiya ce madaurin kidaya mu kaunaci junan mu mu taimaka ma juna mu tausaya ma juna to dan haka a takaice ita wannan aya tana fa'idantar da mu haramcin kiyayya da juna da yin gaba da juna saboda ya saba ma karantarwa Allah subhanahu wataala game da bayin sa mu'minai aya ta biyu a karkashin baban fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul maida farkon ayar shine ubangiji ta'ala ke fada ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawm yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawm la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka gasgata ubangijinku kuka gasgata manzanninsa man yartadda minkum an dinihi kusan da cewa duk wanda ya yarda daga cikin ku gabarin addinin sa to kar yayi tsammanin cewa fa ya rage Allah subhanahu wata'ala da wani abu. Ubangiji ta'ala mawadaci ne, wallahul ganiyyu wa antumul fuqara. Dan haka kafircin kafirai baya rage Allah subhanahu wata'ala da komai, kamar yadda imanin mu'minai baya ƙara masa komai. Ya faɗa a cikin hadisi al-Qudsi riwaya ta Abu Dharr, Allah ya ƙara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi kuma daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka. Hadisin na cikin Sahih Muslim. Ubangiji ta'ala yake cewa, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yace, ya ku bayina, ku san da cewa ba ku kai matsayin cutar da ni balantana ku cuce ni, ba ku kai matsayin amfanar da ni balantana ku amfane ni. Dan haka shine yace, man yartad da minkum an dini, duk wanda ya yarda daga cikin ku gabarin addininsa. Idan aka ce ridda, shine al-kufru ba'da al-islam, kafirci bayan musulunci, bayan mutun ya musulunta kuma ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine yace, to kar ku yi tsammanin cewa duk wanda ya yarda daga cikin ku ya rage Allah subhanahu wata'ala da wani abu. Sai yace, fa sawfa ya'ti Allahu bi qawl, da sannu Ubangiji mai girma da ɗaukaka zai zo da wasu jama'a na musamman. Yuhibbuhum, jama'ar da Allah ke kaunar su. Wa yuhibbunahu, su ma kuma suna kaunar Ubangijinsu, su suna son shi, suna kaunar shi, kuma shi ma Ubangijinsu yana son su, yana kaunar su. Shine yace, fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum, da sannan Allah zai zo da wasu jama'a na musamman. Yuhibbuhum, wanda Allah ke kaunar su. Wa yuhibbunahu, su ma suna kaunar Ubangijinsu. Sifarsu ta biyu sai yace, abillatin alal mu'minina, su waɗannan jama'a da Allah zai zo da su masu kaskanta kai ne ga 'yan uwansu mu'minai, ba sa ma 'yan uwansu mu'minai ɗagin kai da nuna isa da nuna kasaita. Tsakaninsu da 'yan uwansu mu'minai kaskanta kai da son da ƙaunar juna da taimaka ma juna da tausaya ma juna. Abillatin alal mu'minina, masu kaskanta kai ga 'yan uwansu mu'minai. Sai ya ce, a izzatin alal kafirin, masu nuna kasaita da nuna isa ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko? A izzatin alal kafirin, masu nuna isa, wato da nuna baddama ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan uwanka mumini so ake ka kaskanta masa kai, kamar yadda Allah ya faɗa, waqfid janahaka lil mu'minin. Su ko waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala, kar ka kaskanta kai ga kafiri, ka nuna masa isa, ka nuna masa baddama, ka nuna masa kai ke sama da shi. Shine yace, a izzatin alal kafirin, sai yace, yujahiduna fi sabilillahi, sifa ta uku, wato suna jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Sifa ta hudu sai yace, wala yakhafuna lawmata la'im, game da lamarin gaskiya ba sa tsoron zargin mai zargi, duk wanda zai zarge su, duk wanda zai kushe su, duk wanda zai aibanta su ga wuri, in dai game da gaskiya ne ba gudu ba ja da baya. Wala yakhafuna lawmata la'im, amma ka ringa tsoron cewa wai nayi kaza, mutane su ringa aibanta ni, su ringa ce min kaza, in dai gaskiya ce kar ka ja da baya. Wala yakhafuna lawmata la'im, sai yace, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. To kaga ash-shahid anan, shaye a izzatin azillatin alal mu'minina, masu kaskanta kai ne ga 'yan uwansu mu'minai. Kaga shi ko ɗabi'a ta dan adam, ba kowa ba za ka kaskanta masa kai, sai wanda kake so, kake kauna, kake ganin darajar shi da matsayin shi. To dan haka 'yan uwan mu mu'minai suna da matsayi, suna da daraja a gurin mu, kaunace su, mu tausaya musu, mu taimaka musu. Kiyayya da su haramun ne, yanke alaka da 'yan uwan mu mu'minai haramun ne, juya musu baya haramun ne. Sannan malam ya zo da aya ta uku a ƙarƙashin baban faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul fathi. Ubangiji ta'ala ke faɗa, Muhammadur Rasulullah, annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in Rasulullah jakada ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tankadi ya rauraye ya zabe shi ya turo shi zuwa duniya gaba daya har zuwa kiyama nan Ubangiji ta'ala yana tabbatar mana da manzancin manzansa cewa jakada ne ta kanas Allah ne ya aiko mana shi sai yace wallazina ma'ahu wadanda ke tare da shi na sahabbansa Ubangiji ta'ala yace ashidda'u 'alal kuffar masu tsanantawa ne masu tsanani ne wato ga kafirai an gane ko ashidda'u lafazin ashidda'u jami'i ne na shadid ma'ana masu tsanani ne ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafiri baya samun wata dama a gus an gane ku masu tsanani ne ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace amma ruhama'u bainahu tsakanin su Ubangiji ta'ala yace masu tausaya ma juna ne lafazin ruhama jami'i ne na rahim masu tausaya ma juna ne tsakanin su suna tausayin junan su yadda kake tausayin dan uwanka shi ma yana tausayin ka haka mazan jiya suka rayu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka suka hada duk wani alkhairi a wannan rayuwa ta su ta duniya da makomar su lahira wanda wannan yana nuna mana asali game da mu'minai tausaya ma juna da kaunar juna da taimaka ma juna saboda ba kowa ba za ka tausaya ma sai wanda kake kaunar shi ba kowa ba za ka nuna masa isa da kasaita da tsanantawa sai wanda kake ki kake kyama dan haka kafirai ba maganar sassauci tare da su ga mu'mini amma ɗan uwanka mu'minai to ka tausaya musu ka kaunace su kuma ka tausasa musu kamar yadda anan Ubangiji ta'ala ya ce ruhama'u bainahu masu tausayin juna ne tsakanin su kaga wannan yabo ne da jinjinawa Ubangiji ta'ala yake yi ga sahabban manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam don haka mu'mini ga ɗan uwansa mu'mini in ka hadu da shi ka saki huska kana walwala kana farin ciki kana murna na ka hadu da dan uwanka kuma kai masa sallama wannan shine malam sai ya zo mana da hadisi na farko a karkashin baban bayan waɗannan ayoyi da suka gabata hadisin Anas Allah ya kara masa yadda khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tabaghu manzon Allah yace ku mu'minai kar ku yi kiyayya da junanku kar ka ki dan uwanka mu'mini shi ma kar ya ki ka la anan nahiya ce hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida ko in hani ya zo daga Allah subhanahu wata'ala ko daga manzansa to iya abinda wannan hani yake fa'idantarwa haramci sai an samu karina ko mu ce alamar da za ta juyar da shi daga haramci zuwa karhanci dan haka a wannan gaba mun fa'idanci cewa mu'minai su ringa kiyayya da juna haramun ne domin manzon Allah ya ce mana la tabaghu kar ku yi kiyayya da junanku idan kana kin dan uwanka mu'mini to wannan wato ka saba ma Allah subhanahu wata'ala ka saba ma manzansa in dai kiyayya ce wanda take babu dalili dalilin da yake sawa kadai ka ki dan uwanka mu'mini shine game da abin da ya shafi lamarin addini amma dan wani lamari na duniya ma bai dace ba ka ringa kiyayya da dan uwanka mu'mini in ya zamanto mai saban Allah ne to zaka iya kin shi a sababin wannan saba ma Allah subhanahu wata'ala kuma kana da ladan wannan ki da kake masa wanda wannan shine ma mafi kwarin igiya daga cikin igiyoyin imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake fada ausaqu qural iman alhubbu billahi walbughdu billahi mafi kwarin igiyar imani manzon Allah yace kauna saboda Allah ma'ana ka so mutun saboda Allah kuma ka kishi saboda Allah kenan in har ma za ka ki mutum ka kishi ne saboda lamari na addini ya zamanto mutum ne mai saba ma Allah subhanahu wata'ala kuma ka kishi gwalgwadan sabon Allah da yake ba kiyayya ba wanda take mudalakan kwata kwata ka ce kawai shikenan ka kyamace shi wannan bai dace ba to shine anan yace la tabagahu ma'ana kar ku yi kiyayya da juna wala tahasadu manzon Allah yace kuma kar ku ma juna hasada idan aka ce hasada kamar yadda malamai suka fada shine tamanni zawalin ni'ima am mustahiqin laha wato gurin gushewar ni'ima ga wanda ya cancance ta ma'ana wanda Allah ya jaddada masa ni'ima ka ringa gurin gushewar wannan ni'ima daga gabarinsa to wannan shine ake kira hasada babi na musamman zamu iske bayan wannan babi insha Allah bayani game da abin da ya shafi hasada kenan zai zo a darasi na gaba shine anan da yace wala tahasadu kar kuma juna hasada an gane ko kaga wannan shi ma hani ne na biyu a wannan hadisi manzon Allah yace kar mu ma junan mu hasada idan kaga dan uwanka mumini Allah ya masa wata kyauta dukiya ko ilimi ko koshin lafiya ko yaya ko wani matsayi to abin da yake kamata kai farin ciki kai murna ka dau wannan ni'ima tamkar kai ne aka ba kuma kai tayi masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya dawwamar masa da wannan ni'ima wannan shi an gane ku kamar yadda kake so ni'imar da Allah ya maka ta dawwama to haka ɗan uwanka mu'minai ka so dawwamar wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada musu mun karanta hadisi misalin mu'minai mu'mini ga ɗan uwansa mu'minai manzon Allah ya ce kamar salil jasadil wahid tamkar gangan jiki ne daya kaga yanda kai kanka baka kin kanka kana son kanka kana tausaya ma kanka to haka ɗan uwanka mu'mini duk abin da ya same su na farin ciki kai ya sama abin da ya same su na rashin dadi kai ya sama shine yace wala tahasadu kar kuma junan ku hasada gaba ta uku manzon Allah yace wala tadabaru wato kar ku ba junan ku baya ma'ana kar ku yin ku ringa gaba da juna an gane ku shine ma'ana at-tadabur an ciro shi ne daga ad-dubur ma'ana ka juya baya shi ma ya juya baya kowa ba ruwan shi da dan uwansa wannan haramu ne wanda kasancewar ka dauki su yanayin waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ma wai abinda ya shafi gaba da kiyayya haka ma rayuwar su kowa ba ruwan shi da kowa sai makwabci wai ya shekara bai gaisa ba da makwabcinsa kowa in ya fito kawai ya juya gaba wajen aikin shi zaya in an sa'a ne kun ci karo da juna ka ce masa fardan zaka taka shi ko ya ce sore shine haka amma ba ruwan shi da kai ba ruwan shi wai ana ganin wannan wai shine wai rayuwa wai ita ce wai bariki wai kowa sha'anin shi yake wai ba ruwan shi da yawa shi yasa yake kaji mutun ya ce a komawa zan yi gefin gari inda kowa kawai sha'anin gaban shi yake yomi akai ina jin dadin rayuwa ka fita daga cikin jama'a wannan Allah ya faɗa ku rawo ba kowace ba take cinyewa daga dabobi sai wanda tayi nisa game da yan uwanta ka nemi inda jama'a suke ka zauna tsake tsakin jama'a ka rayu shine an gane ku su wadancan ka bar su kasancewar wani abubuwa ne suke karanta na daban wanda ya saba ma karantarwar addini kuma ya saba ma al'adar mu to dan haka shine yace kar ku ba juna baya manzo Allah yace wala taqaba kuma kar ku yanke alaka da juna kace ba ruwanka da wani kwata kwata kai ka yanke da shi daga yau ba za ka yi masa magana ba za ka je gun sa ba komai kace ka yanke alaka da shi wannan haramun ne duk abin da ya maka na rashin dacewa baya halatta ka yanke alaka da shi ziyarar juna jefi jefi inda kana yawaitawa ba laifi bane jefi jefi haka ka yanke alaka da shi ba gaisuwa babu wani wannan haramun ne manzo Allah sai ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna kamar yadda Allah ya halice ku ɗan uwan juna ne to ku zamanto haka domin aya ta gabata innamal mu'minuna ikhwa sai ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna ɗan uwan juna asalin su da ɗabi'ar su da al'adar su kaunar juna da tausaya ma juna da taimaka ma juna manzo Allah sai ya ce wala yahillu li muslim, baya halatta ga muslimi ay yahjura akahu, ya kaurace ma dan uwansa muslimi fauka salasin sama da kwana uku. Kai gaba da dan uwanka muslimi sama da kwana uku haramu ne. Kenan wannan gaba tana fa'idantar da mu halaccin gaba. Gaba kwana daya, kwana biyu, karshen ta kwana uku. In kwana uku ya cika dole ka nemi wannan dan uwanka kusasanta. Idan ba kusasanta ba a hadisi na gaba zamu ji menene sakamakon da yake biyowa baya. Kenan gaba halaccin ta kawai kwana uku. Zaka iya kushi da mutun ka juya masa baya kwana daya, kwana biyu, gaya karshe shine kwana uku. A inda kauracewa take halatta sama da kwana uku sai mai gida ga iyalinsa. An gane ko? In kun samu rashin zuttuwa da iyalinka zaka iya kauracewa sama da kwana uku kai hijira. To amma hijira in dai abu ba kamari ba kai hijira a cikin gida. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wala tahjur illa fil baiti. Kar ka kaurace ma iyalinka ka juya musu baya, manzon Allah ya ce sai a cikin gida. Shi ne malamai suka ce in ka shigo cikin gida ka shigo da gunguni ka fita da gunguni. An gane ko? In ma an yi shinhuda ka juya, in an kai ma ruwa ka ce ba ka so ka je ka ɗauki naka ka wanne. In ma an kwanta kan shinhuda ɗaya ita in ta kalli gabas kai kalli yamma. In hijirat a gida za a yi, amma in abu ya yi kamari to ka kaura ka nemi wani masallaci cin ka tare in babu inda zaka tare. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya kaurace ma iyalinsa ya bar musu gidan ya koma cikin wata garka. Manzo Allah sai da yi wata guda manzo Allah yayi gaba ɗaya kwata-kwata ya bar musu gidan, wanda lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda ya samu labari aka ce manzon Allah ya saki matan shi gaba daya. Abin ya girmama Umar ya je dai ya samu ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya samu tabbacin cewa manzon Allah ba sakin su dai amma ya kaurace musu ya bar musu gidan gaba daya. Sai dai wata guda, wata yana cika ran 29 manzon Allah sai ya tattaro sai ya dawo. Yana dawowa gida Aisha ta ce ya Rasulullahi wata guda fa kace za ka yi kuma yau 31. Manzo Allah sai ya ce ash-shahru hakaza hakaza hakaza, ana uku sai ya make yatsa daya. Kenan wata a musulunci yakan yi 31, yakan yi 30. Shi ko daman wata guda ne yayi alƙawarin kaurace musu. To dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana mutun yayi hijira ya bar ma iyalin nashi gida in har abu yayi kamari kenan sai ya kaurace. To amma dan uwanka musulmi na kai hijira ka yanke alaka da shi sama da kwana uku haramu ne. In kwana uku suka cika dole ka neme shi a sasanka. Kuma yana daga cikin abin da yake fitar da mumini daga gaba shine sallama. Idan ka je ka same shi kai sallama kuka gaisa, wane ya gida, ya kwana biyu, ya harkoki, ya al'amura, ya sani, to shikenan wannan sallama ta fitar da kai daga gaba. Amma in dan uwanka ne na danganta wanda akwai zumunta tsakaninka da shi, sallama ba ta fitar da kai daga gaba, dole sai ka ci gaba da sadar da zumuntar da take tsakaninka da shi, domin sadar da zumunta wajibi ne, yanke zumunta haramun ne. Ubangiji ta'ala ya faɗa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama, ay wattaqul arhama. Kuma haka ya faɗa fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Kenan in dai akwai zumunta tsakaninka da dan uwa, gaba ta gitta tsakaninku, sallama ba ta fitar da kai daga gaba, sai ka ci gaba da sadar da wannan zumunta tsakaninka da shi, ziyara da taimakawa da tausayawa. Wannan hadisi ne muttafaqun alai. A takaice dai malam ya zo da hadisin domin fa'idantar da mu. Haramun ne muminai su ringa kin junansu, haramun ne muminai su ringa ma juna hasada, kuma ya haramta muminai su ringa gaba da juna, kuma haramun ne muminai su yanke alaka da juna kwata-kwata, wannan duka ba sa halatta. hadisi na gaba wato hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kofofin aljanna gaba daya akan buda su a ranar litinin da ranar alkhamis an gane ko a waɗannan rani ku biyu na sati kofofin aljanna gaba ɗayan su manzon Allah yace akan buda su aljanna ko tana da kofa takwas kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan waɗannan kofofi guda takwas na aljanna a ranar litinin da ranar alkhamis manzon Allah yace akan buda su buda kofofin aljanna rahama ce ga mu'mini manzo Allah yace fa yughfaru li kulli abdi la yushriku billahi shay'a idan aka buda waɗannan kofofi manzo Allah yace dukkan bawan da baya shirka da ubangiji subhanahu wata'ala akan gafarta masa kurakuransa an gane ko duk bawan da baya hada bautar Allah da komai ma'ana wanda baya shirka akan gafarta masa kurakuransa ma'ana zunubansa wanda wannan ya isa ya nuna mana fadla da muhimmancin tauhidi saboda ba yadda za a yi ka san menene shirka ka kauce mata matukar baka san tauhidi ba idan aka ce shirka a takaice shine sarrafa wani abu mai sunan ibada ga wani Allah subhanahu wataala tasuyatu ghairillahi ma Allahi fi ma huwa haqqun lillahi tasuyatu ghairillahi ma Allahi fi ma huwa haqqun lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da haƙi ne kebantacce na Allah subhanahu wataala sai yace kuma illa rajulan sai dai mutumin da kanat bainahu wa baina akhihi shahana wanda tsakanin shi da dan uwan shi mumini wato akwai gaba da kiyayya shi ma wannan ba a gafarta masa a ranar litinin da alkhamis idan an buɗe wannan kofofi na aljanna da mushriki da wanda kuma yake gaba da dan uwan shi mumini su kai ne ake haramta ma gafara a waɗannan raninku fa yuqalu sai a ce da su unzuru he a fada ga mala'iku a ce da su unzuru hadaini an gane ko unzuru hadaini ku saurara ma waɗannan shi lafazin annadhur idan yayi ta'addi da kansa ba tare da harafi ba ma'anar shi shine jira kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum da aka anan yace unzuru hadaini ku saurara ma waɗannan biyun an gane ko kar ku karɓi ayyukan su hatta yasaliha sai sun sasanta da junan su he sun yi sulhu sun sasanta da junan su unzuru hadaini akan maimaita ga mala'ikun a ce ku saurara ma waɗannan biyun hatta yasaliha sai sun sasanta da junan su dan haka a wata riwaya ta al-Imam Muslim turadu al-a'malu fi kulli yawmi khamisin wa sunayn akan bujuro da ayyukan bayi gum al-zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar litinin da al-khamis duk abinda bawa ya aikata na ayyuka akan zo da su a ranar litinin gum Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa mai koyuwa bata koyuwa gare shi ya san komai ya san kowa yana ganin kowa yana ganin komai yana da iko akan kowa da komai babu wani abu a cikin sama ko a ƙasa da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama a cikin suratu ibrahim wama yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama to amma tare da haka dan tabbatar da adalci na ubangiji subhanahu wataala ayyukan da muke aikatawa akwai mala'iku na musamman tare da mu za su nade waɗannan ayyuka gaba ɗaya sai su zo da su gun Allah subhanahu wataala a ranar litinin da ranar alkhamis duk wasu ayyuka na ibada akan bujuro da su Allah ya karba bayan sa mu'minai ya gafarta musu amma banda mushriki wanda yake hada bautar Allah da wani nabiyun wanda shi ma ba a karbar aikin sa mai gaba da dan uwan shi mu'min duk waɗanda suke gaba to ba a karbar ayyukan su kai ka juya masa baya shi ya juya maka baya wanda yazo shi ya nemi asasanta yayi sallama shi ya fita kai da ka ci gaba daga wannan gaba to aikin ka ba zai karbu ba sai an kai lokacin da kai ma ka dawo shine anan yace hatta yasliha wato sai sun sulhunta da juna sannan ubangiji subhanahu wataala yakan gafarta musu ya karbi wato ayyukan su waɗanda suke na kwarai dan haka wannan hadisi yana fa'idantar da mu daraja da matsayi da fifiko na waɗannan rane ku biyu ranar litinin da ranar alhamis wanda wannan yana daga cikin hikimar ramazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake azumtar waɗannan rane ku guda biyu ranar litinin da ranar alhamis domin ya faɗa cewa rane ku ne wanda ake bujiro da ayyukan bayi ga ubangiji subhanahu wataala don haka manzon Allah yace ina kaunar azo da aiki na halin ina mai azumi don haka kuma wannan hadisi yana fa'idantar da mu dukkan wasu zunubai da bawa yake aikatawa akan gafarta masa a sababin istighfarin da yake yi Allah yana gafarta masa zunubansa amma banda shirka da gaba duk wanda ya shirka da gaba to wannan Allah subhanahu wataala yakan jinkirta ayyukansa sana wannan hadisi kuma yana nuna mana girman haramcin gaba da juna da kiyayya da juna wanda ya ishe mu misali duk wata hanya wadda za ta haifar da gaba da kiyayya tsakanin mu'mini musulunci ya tushe ta giya da caci me yasa Allah ya haramta su yana daga cikin dalilan da Allah ya haramta giya da caci domin suna haifar da gaba da kiyayya tsakanin jama'a kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fa hal antum muntahun domin giya da caci sukan haifar da kiyayya tsakanin jama'a don haka yana daga hikima ta Allah subhanahu wataala sai ya haramta mana giya ya haramta mana caca kuma in ka tsaya ka kalla wato haduwar zukata da kaunar juna babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala wanda ka koma cikin suratu Ali Imran ubangiji ta'ala yana gora ma sahabban manzansa musamman al-ansar mutanen Madina wanda kafin Allah ya azurta su da musulunci ba sa ga maciji da juna makiyan juna ne su waɗannan manyan kabilu biyu na birnin Madina kabila ta Aus da kabila ta Khazraj kullun suna fada da juna suna yaƙe-yaƙe suna yaƙar junansu ubangiji ta'ala da hikimarsa sai ya hada tsakanin zukatansu suka zamanto mu'minai ƴan uwan juna masu kaunar juna kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratu Ali Imran wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun ubangiji ta'ala yace ku tuna ni'imar ubangijinku wanda ya jaddada muku idh kuntum a'da'an yayin da kuke makiyan juna masu gaba da juna fa alafa baina qulubikum ubangiji ta'ala sai ya hada tsakanin zukatanku da so da kauna fa asbahatu bi ni'matihi ikhwana sai kuka zamanto ƴan uwan juna masu kaunar juna masu tausayin juna masu taimaka ma juna a sababin wannan ni'ima da Allah ya muku ta imani yace wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da kun kasance kuna kan wata gaba wani rami na wuta iya abin da ya rage kawai mutuwa ku fada cikin wutar jahannama domin duk wanda ya mutu akan kafirci ya fada cikin wutar jahannama sai ya ce fa an gazakum minha ubangiji ta'ala ya samayar da ku to haka in ka koma cikin suratul anfal ubangiji ta'ala na fada huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna allaha alafa bainahum innahu azizun hakim ubangiji ta'ala yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi ubangijin da ya aiko ka shine ya karfafe ka bi nasrihi da taimakon sa kake samun galaba akan makiyanka wa bil mu'minina kuma shine ya karfafe ka da ƴan uwa mu'minai suka baka hadin kai suka baka hadin gwiwa suke taimaka maka sai yace wa allafa baina qulubihim ubangiji ta'ala shine ya hada tsakanin zukatan su da su da kauna law anfaqta ma fil ardi jami'an ubangiji ta'ala yace inda zaka ciyar da duk abin da yake duran kasa na dukiya gaba daya domin hada tsakanin zukatan su ubangiji ta'ala yace ma allafta baina qulubihim kai ka dan ka hada tsakanin zukatan su wallahi duk waɗanda suke kiyayya da juna suke gaba da juna duk duniyan nan inda zaka bada domin ka hada tsakanin zukatan su in dai Allah bai nufa ba ba yadda za a yi ka hada tsakanin zukatan su shine yace law an faqata ma fil ardi jami'an da zaka ciyar da duk abin da ke duran kasa gaba ɗaya na dukiya domin hada tsakanin zukatan su da so da kauna ma allafta baina qulubihim kai ka dan ka hada tsakanin zukatan su sai yace walakin Allah allafa bainahum sanadi ubangiji subhanahu wataala shine ya hada tsakanin zukatan su suke kaunar juna suke tausayin juna suke taimaka ma juna wanda zukatan bayi a hannun Allah subhanahu wataala suke shi yake juya su iya yadda yaso sai yace innahu azizun hakim ubangiji ta'ala mabuwayi ne shike sama da kowa da komai da rinjaye babu wani abu da ke gagararsa a sama ko a ƙasa hakimun kuma ma'arucin hikima ne yana daga cikin hikimarsa hada tsakanin zukatan mu'minai to dan haka a takaice wannan dai yana fa'idan tadda mu kenan gaba da kiyayya haramunci duk abin da zai janyo gaba da kiyayya tsakanin mu'minai to wannan haramun ne kuma wannan yana ƙara fa'idan tadda mu musulmi ya ki dan uwansa musulmi ya yanke alaka da shi ba domin wani sababi na shari'a to wannan yakan haramta masa shiga aljanna kaga duk wanda aka ce ba a karbar aikin sa wani iyazu billahi ayyata rashin karbar wannan aiki yakan iya cancanta masa wutar jahannama ya haramta masa aljanna Allah ya kare mu kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu ashe wajibi ne ɗan uwan mu mu'minai waɗanda suka samu rashin zuttuwa da juna to mu yi kokari mu sulhunta tsakankanin su mu sasanta su dan haka Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ko mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sasanta tsakanin ƴan uwanka mu'minai da ba sa wannan da ba da sasanta tsakanin ƴan uwanka mu'minai waɗanda suka samu rashin fahimtar juna kana da ladan sadaka an gane ko ladan sadaka mutum in yayi kokarin sasanta masu gaba da juna kuma anan nema yake halatta mutum yayi ƙarya babu inda ƙarya take halatta sai a irin wannan bangare kamar yadda wuri uku ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana dan da insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.